الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na 16 ga watan Jumadal Ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 10 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fi Fiqhil Malikiyya littafi ne na babban malaminmu Professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan Muqaddimatul Iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 112 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da al-ankihatul fasida wato akwai wasu nau'o'i na auratayya wanda suke musulunci ya rusa su ya bata su daga ciki akwai nikahu shigar wato auren shigari shine an yuzawujar rajulu ibnatahu li rajulin ala an yuzawujahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq kamar yanda shi Abul Hasan Ash-Shadhili ya fassara shigar shigar shine wato mutun ya aurar da yarsa ga wani da sharadin shi ma wancan wanin zai aurar masa da tasa yar a tsakanin su kuma babu wani sadaki to mun tattauna duk da cewa wasu malaman sun tafi cewa koda an bada sadaki din wato haramcin yana nan baya halatta irin wannan auren domin akwai wani nau'i na tirsasawa dan ba lalle bane ya zamanto su ƴaƴan suna so domin mafi yawa za ka ga su waliyan su sun fi suna fifita maslahar su akan ta ainihin wato wa'anda za a aurar din akwai hadisi da dama da suka yi magana akan hana auren shigari kamar hadisin Jabir naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shigar wanda Imam Abu wato Abi Huraira shi ma ya ruwaito irin wannan makamancin wannan hadisin dukkan su Imam Muslim ya fitar da su sannan mun karanta wata ruwaya ta Al-A'raj da yace Abbas bin Abdullah bin Abbas ya aurar da wato ya aura wa Abdurrahman bin al-Hakam yasa shi ma ya aura masa tasa yar duk da cewa sun sa sadaki a tsakanin su amma Muawiya bin Abi Sufyan ya rubuto takarda zuwa ga gwamnan sa na Madina na wannan lokaci Marwan bin al-Hakam ya umarce shi da ya raba wannan aure din to wannan kusan duk mun tattauna har maganar babban malami al-Allama bin Baz mun karanta game da auren ashigar sannan mun tattauna game da auratayya wanda ita ma ta biyu wanda musulunci ya rushe ta shine auren mut'a shine annikahu ila ajalin wato yin aure zuwa wani wa'adi wanda yake mai tsawo ko kuma gajere to wannan auren ana bata shi kafin a tare ko ma bayan an tare ana bata shi sannan wajibi ne a bawa matar sadaqul mithl sai dai ana sariyar da haddi ga wanda yayin shi ana kuma riskar da da in an samu sannan za ta yi idda cikakkiya ko da an bata auren wannan shi ma mun tattauna game da shi auren mut'a da hadisan da suka yi magana akan haramcin sa duk da cewa ya halatta a karan farko ko kuma a farkon musulunci, amma daga bisani musulunci ya rushe wannan aure na mut'a. Kuma mun karanta wasu daga cikin illoli da ke tattare da wannan aure na mut'a wanda mun faɗi wajen guda uku ko guda hudu cikin ainihin wato hikimomin haramta shi. Sannan mun karanta aure na uku shine nikahul mu'tadda, wato auren matar da take cikin idda, shi ma wannan baya halatta, sawa'un idda ce ta mutuwa, ma'ana ta kaba take yi, ko kuma idda ce ta saki. To wannan shi ma aure ne wanda yake baya halatta, amma matar da take cikin ainihin wato ta kaba, babu laifi a yi jirwaye da kamar wanka na nuna mata kamar za a aure ta in ta gama idda, kamar kalmar inni fiki laragibun da sauran kalmomin da muka tattauna su a darasin da ya gabata. To za mu tashi kai tsaye inda malai ke cewa wa min mafasidi khidbatil mu'tadda. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace wa min mafasidi khidbatil mu'taddati, yana daga cikin wato barnar da ke tattare da auren mace tana idda, annahu yad'u ila an takdhiba, wannan zai ja hankalinta zuwa ga mata yi ƙarya, fil iddati, game da lissafin idda, ragabatan fi zawajihi, saboda tana kwadayinta aure shi wannan sabon mijin, fata ta'adda hududallah, sai ta yi ta'addanci, ta ketare iyakokin Allah, wa tadhlimu nafsaha bidhalika, kuma ta zalunci kanta da yin haka. Ana samun irin haka wani lokaci saboda tana ganin wanda yace yana son nata ko wanda zai aure ta, wato ta ainihin wato jarabtu da sansa, kuma tana tunanin kar a samu matsala, kawai sai kaga ainihin bata gama idda ba ma sai ayi aure. Ana samun irin wannan, wato yana daga cikin mafasin na neman mace tana cikin idda, takan matsu, takan zaku akan cewa ta yi maza-maza ta auri wannan da yazo wajenta, koda bata gama idda ba za ta iya yin ƙaryar ta gama. Wannan kuma yakan bayi zuwa ga ta ƙetare dokokin Allah, ta zalunci kanta. Qala Shaykhul Islam, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wa man fa'ala zalika, wanda duk ya aikata haka, me kenan? Yace at-tasrihu bi khidbatil mu'tadda, shine fitowa qarara da neman auren wanda take cikin idda, yastahiqul uqubata, to ya cancanci a dandana masa kuda, ai masa uquba, allati tardi'uhu, wato irin uqubar da za ta tsawace shi, wa tardi'u amsalahu, ta kuma tsawace ire-irensa, an zalika daga yin haka. Fa yu'aqabul khatibu, ana yin uquba ga shi mai neman, wal makhatubatu, da wanda ake neman auren nata jami'an gabaki daya, akai su alkali ya sa a bulale su, koyi musu uquba wadda za ta zama darasi gare su da kuma wasu. Wa yuzjaru an tazwiji biha, a kuma tsawatar da shi daga wato auranta, mu'aqabatan lahu, saboda uquba gare shi, bi naqidi qasdihi, da abin da yake shiyanci manufarsa, ma'ana daga cikin uqubar da za a yi masa, banda uqubar da za a yi masa ta ko a citararsa ko a sa a dake shi alkali ya sa ya mai bulala, to daga ciki kuma akwai uquba ma a haramta masa aurenta, a ce ba zai aure ta ba. An gane ko? Yawa, tsawatar da shi a ce kar a kuskura aje ya aure ta, koda daga bayan ta gama idda. Wannan shi ma duk yana daga cikin uqubar da za a yi masa. Man ta'ajjala shay'in, man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Kun tuno ka'idar ko? Yawa, tunda yayi gaggawa kafin abin ya lokacin sa yi, to sai a masa uqubar haramta masa wato wannan abu. Fatawa za a duba ta Shaykhul Islam mujalladi na 32 shafi na 8. Wa hadha kulluhu fil mu'taddati iddatul wafa, amma fa wannan bayanin gabaki ɗayan sa ya shafi wadda take yin idda ta mutuwa, ma'ana ta kaba. Wa amma al mu'taddatu min at-talaq, amma wadda take yin idda wadda ta saki ce iddar ta, kuma sakin nata ar-raj'i, wato saki ne na kome wanda ana iya a koma, fala yajuzu khidbatuha, to baya halatta a nemi auranta sarahatan qarara, wala talwihan, koda da ishara jirwaye da kaman wankan ma ba za a yi ba. ma'ana idan mace tana cikin idda, wato tana cikin takaba, to shine aka ce za a iya yin at-ta'rid, jirwaye da kamar wanka, ko kuma idan ainihin sakin da aka yi mata babu kome, saki ne na ƙarshe kamar saki na uku, amma in dai saki raja'i ne wanda in an yi shi ana da sa ran a koma saki na ɗaya ko na biyu, to shi kuma suka ce baya halatta a nemi auren, a nuna auren mace tana cikin irin wannan iddar ta saki raja'i, sarahatan wala talwihan bittifaqil fuqaha, wannan malaman fiqhu gaba ɗaya sun hada kan hana hakan, li'anna Allah azza wa jalla samma al-mu'taddata ar-raj'iyya zawjatan, domin Allah ta'ala ya ambaci matar da aka sake ta tana idda, kuma sakin da aka yi mata raja'i Allah ya ambace ta da matar mutun ce har yanzu. To kaga mutun zai je ya nemi auren matan mutane, tunda har yanzu Allah ta'ala ya ce matar shi wannan wanda ya sake ta din ne, ko baya halatta ko mutun ya nuna alamar zai auri matan wani. Faqala ubangiji ta'ala yace wa idza tallaqatumun nisa, idan kuka saki mata, fa balagana ajalahunna, wa'adin iddasu ya kusa karewa, fala ta'dhuluhunna, to kada ku hana su an yanki hina azwajahunna, sa auru mazajan su, idza taradaw bainahum bil ma'ruf, idan sun yi yarjejeniya a tsakanin su ta hanyar da ta dace da shari'a, ta hanyar da ta dace a shari'ance. Ina fata an gane. Da haka kenan kaga wannan ya nuna cewa ashe in mutun ya saki matarsa saki na ɗaya ko na biyu, ma dama tana cikin idda har yanzu matarsa ce, baya halatta wani ya ganta ya nuna yana sha'awar zai aure ta ko ya mata at-ta'rid, jurwaye da kaman wanka, wannan baya halatta domin har yanzu matar wani ce. Amma kaman wadda take yin idda ta kaba, kaga mijin mutuwa ne, to wannan a lokacin da take yin takaba din babu laifi mutun ya mata at-ta'rid, jurwaye da kaman wanka, haka matar da an sake ta saki na ɗaya, na biyu, an yi na uku, to ita ma kaga hatta tanki hazaujan gaira, to ita ma koda tana cikin idda bata gama ba, babu laifi wani bazawari ya ganta ya nuna ainihin wato ta'rid, ya yi jirwaye da kaman wankan zai aure ta, wannan babu laifi. Amma duk matar da sakin da aka yi mata raja'i ne, to ba a nuna koda ta hanyar ta'rid din ne, baya halatta mutum ya nuna cewa yana son ya aure ta. Fan nikahul awwal qa'imun, domin aure na farko har yanzu yana nan. Wa ta'aridu hina izin, to kaga kenan jirwaye da kaman wanka a irin wannan yanayi na aure na farko yana nan. Yu'taddu, to ana yu'addu kai ana kirga shi a matsayin takhbiban laha ala zawjiha, kaman kokarin bata tsakanin ta ne da mijinta, domin kaga wani ya nuna yana son ta, mijin yana son zai mai da matarsa, sai ya ji labarin ai wani har ya fara nuna cewa yana son ta ko ya fara yi mata at-ta'rid, kaga kokari zai ya bata tsakani, kuma kila so take ta koma gidan mijinta, to kuma wani ya zo ya fara, kaga wannan kaman batanci ne ga mace tsakaninta da mijinta, tunda tana cikin iddar da akwai yiwuwar a sasanta ta koma. Ina fata an gane. Wa min mafasidihi, yana daga cikin ta'adi na irin wannan neman aure lokacin da mace take cikin idda, annahu yad'uha, wannan yakan ja hankalinta, yakan kiraye ta ila an takdhiba, zuwa ga yin ƙarya, fin qida'i iddatiha, ta nuna cewa ta gama iddata, intiqaman, dan huce haushi, min az-zawji, na mijinta na farkon, ala jafa'ihi bi butlaniha, ta wauta, wato ta hanyar wauta da rashin kyautawa da yayi mata na sakinta. Ina fata an gane. Wato mijinta na farko da ya sake ta tana ganin bai kyauta mata ba, yayi mata ba daidai ba wajen sakinta, to dan ta cusa masa haushi za ta iya yin ƙarya ma ta ce iddata ta kare dan wani ya zo ya aure ta, to shi yasa ake san tana idda kawai a rabu da ita kawai, tunda akwai raja'i, akwai sa ran mijinta zai iya mai da ita, to babu magana neman auren matar da aka sake ta saki raja'i, saki kaman na ɗaya na biyu wanda akwai yiwuwar a koma, to ba a yin koda jirwaye da kaman wanka din. Ina fata an fahimta. Wannan shi ma ka koma cikin Jawahirul Ikhlil mujalladi na 1 shafi na 276 da Nihayatul Muhtaj mujalladi na 6 shafi na 18 da Al-Iqna' mujalladi na ainihin wato 2 shafi na 76, ka kuma koma Sahihu Fiqhu Sunna na Abi Malik mujalladi na 3 shafi na 100 zuwa 101. Wa amma al-mu'taddatu, amma wadda take cikin idda min dalakin ba'inin, na saki mai nisa, saki ya riga ya kure ba magana gyara, fala yajuzu khidmatuha bitasrih, ita din ma baya halatta a nemi aurenta bitasrih, ta hanyar bayyana mata karara ittifaqan, wannan malamai duk sun hada akan haka.
kar mutun yace to ai da ma mijinta ya riga ya mutu ba wani ba a saranta koma gidan mijinta da haka bari ya fito kararre ya nuna zai aure ta in ta ga mata ka ba wannan baya halatta ko kuma yace to ai an ce saki na uku ne akai mata babu damar komawa gidan tsohon mijinta dan haka bari kawai fito kurukuru ya nuna mata cewa zai aure ta in ta ga mai idda wannan kuskure ne haramun wa amma bitalwih amma game da ishara shine at-talwih jirwaye da kaman wanka inkiya ko shine at-talwih kamar abin da ya shafi inkiya fa madhhabul malikiya wal hanabila to inkiya madhhabar malikiya da madhhabar hanabila suka ce annahu yajuzu idan mace mijinta ya mutu tana ta kaba ko kuma an sake ta saki na uku tana cikin idda to babu laifi a malikiyance da hanabilance babu laifi mutun yayi jirwaye da kaman wanka yace zai aure ta wa huwa al-azhar kuma wannan shine kaulin da yafi bayyana inda shafi'iyya a madhhabar shafi'iyya li'annahu la farqa bainaha wa bainal mutawaffa anha min haythu al-hukm li'annahu domin cewa la farqa bainaha babu bambanci tsakaninta wa bainal mutawaffa anha da da wanda mijinta ya mutu ya batta min haythul hukum ta bangaren hukunci da wanda aka sake ta saki uku da wanda take cikin ta kaba ba su da bambancin hukunci duk gaba ɗayan su babu wanda za ta koma wajen mijinta ita wacce dama ya mutu ita kuma wannan ya riga yayi sakin na uku babu magana komawa an gane ko da haka kage kenan babu laifi a yi jirwaye da kaman wankan ana san wanda aka sake ta saki na uku kaman yanda ya halatta a yi jirwaye da kaman wankan ana san wanda take cikin ta kaba an gane ko fahiya la ta'udu ilaihi abadan domin ba za ta sake komawa wajen tsohon mijinta ba har abada tun da ya sake ta saki uku hatta tankiha zawjan gairahu har sai ta auri wani mijin daban ba shi ba wa yadkhulu fi umumi qawlihi ta'ala kuma wannan hukunci yana shiga cikin fadin Allah ta'ala wala junaha alaikum babu laifi gare ku fima arrattum bihi cikin abin da kuka yi inkiya da shi ko jirwaye da kaman wanka da shi min khidbatin nisa'i na neman auren mata amma a kaikaice ba a kai tsaye ba suratul baqara aya ta 235 wa kadhalika hadithu fatimata binta qais haka ma hadithun fatima binta qais radiyallahu anha anna annabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita lamma dallakaha zawjuha lokacin da mijinta ya sake ta salatan saki na uku sai annabi ya ce da ita i'taddi inda bin ummi maktum kaga ba magana ta zauna a gidansa ta yi idda an gane ko domin yayi mata saki na uku ne da haka dole za ta bar nan gidan ta je wani gurin ta yi idda sai annabi ya ce wa fatima binti qais ya ce i'taddi kije ki idda inda bin ummi maktum a gidan ibn ummi maktum fa innahu rajulun a'ama domin mutun ne wanda baya gani tad'ina thiyabaki zaki sake wajen ki cire hijabun ki komai yafinki ki ajiye ki harkokin ki ba zai ganki ba fa idza halalti idan kin gama idda fa adhinini ki sanar da ni wa fi lafazin wani lafazin yace la tasbiqini bi nafsiki kaki garajan yanke wa kanki hukunci kafin ki sanar da ni kada ki garajan yanke hukunci ko zartar da hukunci gabanin ki sanar da ni wannan shi ma wato ruwaya ce ta ko lafazi ne na Muslim ya ruwato hadisi na 1480 qala an-Nawawi Imam an-Nawawi yace fihi a karkashin wannan hadisin jawazu ta'rid akwai halaccin yin jirwaye da kaman wanka ko ishara ko kuma inkiya bi khitbatil ba'in da neman auren wadda aka sake ta saki ba'ini saki mai nisa wanda babu damar komawa kamar saki uku kenan wa huwa sahihu indana wannan kaulin shine kauli sahihi a wajenmu hadha madhhabul jumhur wannan shine ra'ayin jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan halaccin yin jirwaye da kaman wanka ga wadda aka sake ta saki ba'ini saki na uku kenan kamar yanda ya halatta yin jirwaye da kaman wanka ga matar da take yin idda take yin ta kaba hadha madhhabul jumhur wa amma al hanafiyatu amma madhhabun hanafiya fa harramu khidbataha su kan sun haramta neman auren wadda take yin idda a saki na uku walau bit ta'ridi koda da jirwaye mai kama da wanka ne likai la yata'adha al mudalliqu bidhalika waidan kada mujin da ya sake ta ya cutu ya ji ba dadi da hakan fayafudi wannan kuma ya bayu ilal adawati bainahuma wajen kulluwar gaba tsakanin sa da kuma ainihin wato shi tsohon mijin ya jima wato tintuna kila ma da ma sun dade a jona kenan daga sakin nasa ma tana cikin idda kafin aje ko ina har ma an ce ya fara magana to kaga alamu suna nuna kila da ma cancin amana sa ake ana wannan ana hulla an fahimta ko to wannan sai ya sa haifar da wato sai gaba da kiyayya sai ta kullu a tsakanin su amma ya san cewa ta gama idda kuma shi ya san auren su ya kare to anan in wani ya shigo akwai sauki da za a samu ba za a samu irin wannan zazzafar kiyayya ko gaba ba a inda misali wato sabanin a ce ana neman ta tana ma iddar bata gama ba mafhum wali anna siyaqal aya hanafiya suka ce domin in ka kalli zubin bayanin ayar inna ma huwa kawai bayanin fil mu'taddati yana wato yana komawa ne zuwa ga me yin idda min al wafa wato idda irin ta takaba la gair ba watanta ba su hujjar hanafiya na farko hakan zai bayu zuwa ga kulla gaba tsakanin shi tsohon mijinta da kuma wannan wanda yake ta'arif jirwaye da kaman wankan zai aure ta na biyu kuma suka ce ita ayar ma da take magana akan ta'arif jirwaye da kaman wanka aya ce wadda tana magana akan me yin takaba ba watanta ba da haka su suna ganin wadda aka sake ta saki ba'in ba za ta shiga cikin halaccin yin ta'arif ba sai dai kawai wanda yake so ya aure ta kawai ya sa a dinga monitoring da an ta gama din dan kar wani ya riga shi a sanar da shi amma ko ta'arif din ba zai ba amma a hanafiyance amma malikiyance hanabilance da shafi'ance duk sun ce ya halatta ina fata an gane warrajihu to yanzu mun samu mazahib guda biyu kenan akwai wato abin nan akwai malikiya shafi'iyya hanabila a hannu guda sannan a hannu guda kuma akwai hanafiya duk kuma mun ji fatawoyin su game da neman mace in tana cikin idda kuma sakin da aka yi mata ba'ini ne warrajihu mazhabul jumhur zance mafi rinjaye shine mazhabul jumhur shine mazhabul jumhur li umumil aya saboda fadin ayar wali hadisi fatima binti qais da kuma hadisin fatima binti qais as-sabiq wanda ya gabata wal ilmu inda Allah Allah shine mafi sani ina fata an gane ma yajuzu lirrajuli an yatazawwaja minan nisa me yake halatta ga namiji ya aura na mata ma'ana mata nawa ya halatta namiji ya aura qala al-musannib wa yajuzu lilhurr wal 'abdi yana halatta ga da dabawa nikahu arba'i hara'ira auren yaya mata guda hudu muslimatin muslimai au kitabiyatin ko ahlul kitab mutum da yana da damar ya auri mace daya har zuwa hudu muslimai ne ko ahlul kitab kaman yanda bawa yana da damar ya auri yaya mata guda hudu duk da cewa shi bawa ne ya auri mata yaya wato guda hudu ko muslimai ko ahlul kitab walil abdi nikahu arba'i ima'in kaman yanda ya halatta bawa ya auri kuyangi guda hudu muslimatin muslimai walil hurri zalika ko da yake da shi ma yana da damar yin haka da gashi da ne ba bawa ba amma ya auri matansa har guda hudu duk gaba ɗayan su bayi ne ba yaya ba in khashiyal anata idan yana tsoron zina walam yajid lil hara'iri daulan sannan ba shi da kudin da zai iya auren yaya saboda sun fi farashi sun fi tsada auren su ya fi kashe kudi su ko yancan kuyangi ne dama na wani ne an gane ko da haka kawai in dan ka bashi wani abu shikenan zai zamanto ya baka ita ba tare da wahala ba to idan da ya zamanto yana tsoron fadawa zina babu laifi ya aure baiwa domin auren baiwar yafi alkhairi sama da fadawa zina duk da cewa ƴaƴan da zai haifa za su zama bayi ne tunda ba baiwar sa bace to amma gara ya haifi ƴaƴa su zama bayin yafi ya zo ya dinga yin zina domin wancan halal ne wannan haram qaulan aymalan kudi kenan ahallallahu lilmar Allah ya halatta wa mutum an yankiha min wahidatin ya auri daga mace daya ila arba'in niswatin har zuwa mata hudu Allah ya halatta wa namiji haka idza kana yastati'ul adla amma fa idan zai iya yin adalci sharadi kenan idan zai iya yin adalci fi ta'adiyati huquqihinna wajen bayar da haƙoƙin su zai iya adalci kuma yana da wadatar rike su qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fankihu ma qabalakum minan nisa ku aure abin da yayi muku dadi na mata masna biyu wa thulatha da uku uku wa ruba ko hurhudu fa in khiftum alla ta'dilu in kunji tsoran rashin adalci fa wahidatan to ku aure guda daya suratul nisa aya ta uku fala yahillu li muslimin a karkashin haka baya halatta ga musulmi an yajma'a baina akthara min 40 ya tara sama da mata hudu a karkashin sa bi halin a kowane irin hali baya halatta a kowane irin situation kowane irin yanayi mutun ya tara mace fiye da hudu a matsayin su na matan sa baya halatta wa man kana mushrikan koda mutun mushriki ne thumma aslama sannan sai ya musulunta wa tahtahu akthara min 40 niswa kuma ya zamto a karkashin sa akwai mata fiye da hudu yana auren mata fiye da hudu amma yanzu gashi ya shigo musulunci fa innahu yu'maru to za a umarce shi ne bi firaqi man sha'a min hunna da rabuwa da wa'anda ya ga dama daga cikin su mimma zada daga waɗanda suka karu alal 40 akan guda hudu din ina fata an gane wa qad ajma'atil ummatu malaman musulunci sun hada ala hadha akan haka ما أضعف حديث ابن عمر جد رونن حديث عبد الله بن عمر أن غيلان تشوا وني صحابي دا كيرا غيلان بن سلمة الثقفي أسلم يا مسلم تواله عشر نسوا ينا دا ماتا غوما في الجاهلية لوكاشن جاهلية فأسلمنا معه كما دا مسلم تا دسو ما سوسو غوما هنسكا مسلم تا عردشي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن سيمن زا الله صلى الله عليه وسلم يأو مرچشي دا يزابو قداهو دا كتشي يسكي قداشي دا wannan hadisin dha'ifi ne Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na 13 Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi na 1128 Ibn Majah hadisi na 1953 ka koma cikin Talkhisul Habir mujalladi na 3 shafi na 168 zaka ga bayanin da malamai suka yi game da raunin wannan hadisi fal ijma'u huwa al-umda fi hadha al-bab amma ijma'in malamai shine madogara fi hadhal babi a wannan babi ma'ana akan wannan matsala da muke tattaunawa da idan mutun ya musulunta yana da fiye da mata hudu ya zabi hudu daga cikin su to wannan ijma'in malamai ne duk da shi hadisin na ghailan bai tabbata ba ta fuskar isnadi amma malaman musulunci ijma'in su kenan akan cewa in mutun ya aure ya musulunta yana da mata fiye da hudu to ya zabi hudu ya rabu da ragowar لأن الأمة لا تجتمع على خطين دومين الأمة من زن الله بذات تبه دوابا أكام كسكولي أو ضلال كوكما أكام أتا كوكما تكين الإجماع حجة متيقنة الإجماع دومين شي إجماعي دنن حجة شي ما حجة يعني أنا كفا حجة دي شي الشريع المسلم تي متيقنة كما واتو حجة سكن كنتشير حجة أنا إيد إجماعي kamar yanda ake ijma'i da ku ake yin hujja da Qur'ani ake yin hujja da hadisi to ana yin hujja da ainihin wato ijma'i fa innahu sabilul mu'minin domin ijma'i tafarki ne na mu'minai allati zajara Allahu azza wa jalla man ittaba ghairaha ko min ittiba'i wato man ittaba ghairaha wanda Allah madaukakin sarki ya tsawace wanda yake kokarin bin wani tafarki wanda ba nasu ba zajara Allahu azza wa jalla man ittaba ghairaha Allah ya tsawace duk wanda yake kokarin bin wani tafarki ba na mu'mine ba an fahimta wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa amma alhadith amma hadithin la tajtami ummati ala dalalatin al umma ta ba za ta taba haduwa ba kan bata fa sahihun bi duruki in an tattara hanyoyin wannan hadisin ya inganta wa in kanat galibu riwayati dha'ifa ko da yake mafi yawan rinjaye wato mafi rinjayen ruwayoyin wannan hadisin suna da rauni ka koma cikin sunan Abi Dawud wato hadisi mai lamba ta 4233 da sunan Ibn Majah hadisi mai lamba ta 3950 da kuma kitabu sunna na Ibn Abi Asim shafi na 39 da abin da ya biyo bayan wannan shafin da kuma kashaful khafa wato da kuma muzilul ilbas na ijiluni mujalladi na 2 shafi na 488 da kuma silsilatul ahadithu dha'ifa ta Sheikh Nasiruddin Albani mujalladi na 6 shafi na 435 wal aslu an yanki hal muslimu an nisa al muslimatil haraira. Asali dai abinda aka sani a asali shine muslimi ya auri mata muslimai ayaye wa yajuzu lahu, amma ababin halacci yana halatta a gare shi nikahul kitabiyya ya auri ahlul kitab ba yahudiya ko banasariya. Liqaulillahi ta'ala, saboda fadin Allah ta'ala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, a yau an halatta muku dadadan abubuwa ko abinci na halal. Wa da'amul ladina utul kitaba, abincin wayanda aka ba su littafi wato abincin ahlul kitab, hillul lakum, halal ne gare ku ci. Wa da'amukum hillul lahum, kaman yanda abincin ku halal ne su ci. Wal muhsanatu, wato kamammu wayanda ba mazinata ba, minal mu'minati, da kuma ainihin wato an halatta muku auren kamammun mata, minal mu'minati, daga mu'minai. Wal muhsanatu, da kamammun mata waɗanda ba mazinata ba, minal ladina utul kitab, daga waɗanda aka ba su littafi, min qablikum, gabaninku, idza ataytumuhunna ujurahunna, in kun ba su sadakinsu, muhsinina, kuna masu kamewa, ghayra musafihina, ba kuna masu zina da su ba, wala muttakhidhi akhdan, ba kuma kuna masu riƙaddaduro da su ba, to babu laifi. Suratul Ma'ida aya ta 5. Wa qad kariha amirul mu'minina Umar radiyallahu anhu zawajal muslimi bil kitabiyya, da cewa amirul mu'min Umar bin al-Khattab shi yana ganin makaruhi ne muslimi ya aure ahlul kitab, makhafata an yata'aqaw al mumisat minhunna, wai saboda tsoran kada mutun yazo ya dinga mu'amalantar karuwai daga cikin su kila ba tare da ya sani ba, tunda su ba su da addini. An gane ko? Duk da cewa an ce kamammun cikin su za a aura ba masu zina din ba, to amma saboda tsoran kada mutun ya dinga yayi auri mazinaciya yana mu'amalanta ta a matsayin mata nan kuma mu misace karuwace min hunna daga cikin su. Wannan ka koma cikin wato sunan na Sa'id bin Mansur, wato hadithi na 716, da kuma Al-Baihaqi cikin sunan din sa mujalladi na 7 shafi na 172. Wa thammata mafsadatun ukhra, amma lai yace banda waccan ma kuma akwai wata barnar daban, zahiratun, wadda take bayyana, fi wato hiya ita ce riayatu hali auladi, ita ce fa za ta dinga renan iyayensa. Ka auri ahlul kitab kirista, ralla da ta tafi coci, kuma sannan iyayenka ka tafi kasuwa ko ka tafi office, ita ce fa mai ba su tarbiya. Kaga akwai barazana anan, fi hayatihi, in yana raye, wa ba'au ba'da mamaci, ko bayan ya mutu. In kana raye ka ce to barka, to in ka riga ta mutuwa ba, kaga ka tafi ka ban mata, kaga ganima sanyayayya kristoci suka samu, shikenan kawai sai ta kada su coci shikenan. An gane ko? Wa qad yake cewa wa qad tadhummuhum ila millatiha, za ta iya tattare su ta maida su addininta. Fa yajibu tanabbuhu, da haka wajibi ne musulmi su waye su fadaka li hadhihi al-mafasid, ga waɗannan irin wato wannan irin barna, ma'al hukumi bil ibaha, duk da cewa an yi hukunci da halaccin haka. Halal ne mutum ya aure ahlul kitab, amma ya dinga sara yana duban bakin gatari, domin akwai wa'annan illoli din kuma. Ammal mar'atul mushrikatu, amma mace mushrika wadda ba ahlul kitabi ba, fala yajuzu lil muslimi nikahuha, auranta baya halatta ga muslimi aslan, kwata-kwata, asali ma baya halatta muslimi ya aure mushrika wadda ba ahlul kitabi ba. Qala Allahu ta'ala, ubangiji ta'ala ce wala tankihul mushrikati, kar ku auri mushrikai mata, hatta yu'minna, har sai sun yi imani. Wala amatun mu'minatun, ka auri baiwa mu'mina khairun, shi yafi ma alheri min mushrikatin, sama da auren mushrika, walau a'ajabatkum, koda ta burge ku. Wa qala subhanahu wa ta'ala, suratul baqara aya ta 221, ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma cewa a cikin suratul mumtahina aya ta 10 yace wala tumsiku bi ismil kawafir, kar ku yi riko da igiyar auren kafirai mata, kar ku rike wato kar ku auri mata kafirai. Wa fi hadithil miswar bin makharamata fi qissatil hudaybiyya, haka yazo cikin hadithin miswar bin makharama a qissar hudaybiyya, annahu lamma nazala qawluhu ta'ala, lokacin da fadin Allah ta'ala ya sauka wala tumsiku bi ismil kawafir, tallaka Umaru yawma idhin imra'ataini, a wannan ranar sayyidina Umar sai da ya saki mata guda biyu, kana ta lahu, wanda da matansa ne fi shirki, kuma suna cikin shirka, suna cikin kafirci. Fatazawwaja ihdahuma Muawiyatu bin Abi Sufyan, wanda daga baya bayan ya rabu da su Muawiya bin Abi Sufyan ya aure ɗaya daga cikin su, wal ukhra ɗaya kuma Safwan bin Umayya ya aure ta. Ka koma cikin Sahihul Bukhari, hadisi mai lamba ta 2734. wa yajuzu an yankiha almuslimu alhurratu alhurru amatan muslimatan ila arba, ya halatta muslimi da ya auri baiwa muslima daga ɗaya zuwa hudu. Wa zalika, amma zai yi hakan ne, idza khashiya al'ana, idan yana tsoron al'anata, wa huwa alwuqu'u fi zina, shine fadawa zina. An gane ko? Yawa, ko yanzu mutum yaga gaskiyar magana, shi ba shi da kuɗin da zai auri bazawara, zai auri budurwa, sai ya samu bazawara ya aura, wanda za a daura aure bayan sallar lisha. Yi kenan ba? Ai, a gani ba, wani sai an yi kwazozo to ballanta nama abin nan. Yan atamfofin ka kyawawa guda uku ko guda biyar, ita ba sai an yi mata wannan akwatunan ba. A ka gani shi kenan, tunda wayannan din sun yi wuta da yawa, sai kaga sai mutum ya rage buri. An gane ko? Kaga wannan ita ma shawara ce ko? Yawwa, sai ka duba wata bazawara mai hankali wadda tsotsayi ya sa aka rabu da ita, sai kawai ka ku daidaita da ita, kila in kana da kuɗi ɗan kaɗan sai ka aure ta. Yawwa, kaga yau su ma an ɗan yi musu campaign ko? قال الله تعالى وبنجي تعالى شو من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. واي وندا با شي دا كودي ا cikinku ba shi da iko na kudi da zai auri kamammun mata mu'minai yaya to shikenan fa mimma malakat aymanukum bazawara kaga ya ce ma hai kaga ita har yanzu da abun nan Allah ma cewa inda yanzu da bayi to mutumin da ya kasa ba shi da kudin da zai auri budurwa ko ba shi da kudin da zai auri ya, Allah ta'ala ya ce to in yana tsoron zai fada zina to kawai ya auri baiwa. To kaga bazawara ya tafi baiwa kima da daraja, domin ka aure ta ƴaƴanka ƴaƴa ne. Ita ko wannan da Allah ta'ala ya ba da shawara ya ce in ba za ka iya auren waccan ba saboda kudi yayi yawa, ba za ka baka da kudin auren ta, aka ce ka auri baiwa. Auren baiwa fa daga cikin matsalolinsa shine da ƴaƴanka bayi ne, sai ka dawo kana ina wani, a ce to me ita ya turo ya karbe shi ya dauke shi ya kai shi kasuwa. Akwai dadi? Kun saba yara suna oyoyo ka zo ga an fara musu dauki daidai kamar ko bayan an kwana biyu kuma ya ji dai yana bukatar kudi, ya ce aje a dauko masa daya daga ciki, to ai kaga ba dadi. Amma dai wai hakan ka dinga haihuwar ana daukan ƴaƴan su ma bayi ana sai da su, yafi sauki sama da ka fada zina. Amin ma malakat aymanukum, Allah ta'ala ya ce ku auri wanda hannunku na dama suka mallaka, min fatayatikum almu'minat, na bayinku ko ku yanginku mu'minai. Suratu Nisa aya ta 25. Faslun, Malam ya ce ga wani fasali, fi wujubil adl bayna az-zawjat, a cikin wannan fasalin zaka ji bayanin wajibcin adalci tsakanin mataye, ba girin-girin ba ta yi mai, ba ka tara su ba ka cika gida da su, kuma baka kasancewa kai karamin mutum ne, baka da karfin zuciya. Ana son mutumin da zai zamto yana da karfin zuciyar yin adalci, amma idan mutum ya san zuciyarsa tana da rauni ta maili, kuma kullal maili, dama Allah ta'ala ce fala tamilu kullal maili, to shi wannan zuciyarsa kullal maili zai yi. Ɗayar in ka shigo gida zaka dauka wallahi raiki ce, ɗayar kawai kai da ka shigo da amma ka san akwai mowa akwai bora a gidan, to kaga wannan gaskiya zai mutum zai jefa kansa cikin bala'i da tashin hankali ranar tashin alkiyama. Dan haka yin adalci in kana da mace fiye da ɗaya wajibi ne, ba ganin dama bane. Alal musannif rahimahullah, man kana mutazawwijan bimra'ataini aw akthara, duk wanda ya zamto yana auren mace biyu ko fiye da biyu, hara'ira aw ima'in, ƴaƴa ne ko bayi ne, muslimatin aw kitabiyat, musulmai ne ko kuma ahlul kitab ne, fa innahu yajibu alayhi, to wajibi ne, tilas ne a kansa, an ya'dila bainahunna, ya adalci tsakaninsu. Fa in lam ya'dil, idan mutum ya auri mace fiye da ɗaya ya kiye adalci, fa innahu zalimun, malai yace na daya azzalimi ne, asin lillahi, ya saba wa Allah, wal rasulihi, na uku ya saba wa manzon Allah, na hudu la tajuzu imamatuhu, da yazo ya ja sallahu ga ne baya adalci, duk watsai ku bashi guri. Kai ko limamin unguwa ne aka ga, to ku canja liman. Malai yace baya halatta mutumin da yake da mace fiye da daya amma baya iya adalci tsakaninsu, to baya halatta a bishi limanci, a bishi sallah. limancin sa baya halatta wala shahadatu idan alkali yana neman shaida aka kawo shi alkali ya ce mutumin kawai a kore shi baya halatta karbi shaidar sa kaga abubuwa guda biyar wa man jahada wujubahu wanda yace bai yadda da wajibcin adalci tsakanin mata ba fa huwa kafirun malan ya dora makaulasa an gane ko wanda yayi musun wajibcin adalci tsakanin mata fa huwa kafirun yace ya kafirta yustatabu aje ai taimo wa'azi a dinga nuna masa hadarin wannan furuci nasa ya tuba talasan tsawon kwana uku fa in lam yatub idan yaki ya tuba fa huwa kafirun kafirci ya tabbata lahu a gare shi na fata an gane ya kafirta to kaga abun ba mai sauki bane abinda za a ce mutum azzalimi mai saba wa Allah mai saba wa manzon Allah bai halatta abi shi limanci wa bai halatta ana neman shaidu a kawo shi ba ba a karbar shaidar sa ba dan komai ba sai dan ya auri mace fiye da daya ya kasa yi musu adalci al adlu baina az-zawjati wajibun yin adalci tsakanin mata in mutun ya tara su to wajibi ne li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba ga marayu fankihu ma qabalakum to ku je ku aure abin da ya muku dadi minan nisa'i na mata masna wa thulatha wa ruba ko biyu ko uku ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba in kuka aure fiye da daya fawahidatan Allah ta'ala yace to ku auri guda daya aw ma malakat aymanukum ko kuma abinda hannunku ya mallaka na bayi zalika adina Allah ta'ulu wai wannan shine yafi kusa da ba za ku yi zalunci ba auren mace daya yafi kusa da ba za ka yi zalunci ba suratul nisa aya ta 3 fallahu azza wa jalla yukhadibu awliya al-yatama da farko dai farkon ayar Allah tabaaraka wa ta'ala yana magana game da waliyan marayu mutum ne yana da marayu mata a karkashin sa ko ƴaƴan ƴan uwansa ko wani abu mai kama da haka shine dai waliyin su fa yaqulu idza kanat al-yatimatu fi hijri ahadikum Allah ta'ala yana cewa idan akwai mareniya a karkashin kulawar ɗayanku tata wilayati a karkashin walittakarsa take wa khafa alla yu'diha mahara mithliha sai da ya reneta ta girma sai yake so ya aure ta amma sai ya ji tsoron ba zai iya bata sadakin mace irin ta ba ba zai iya zagewa ya bata sadaki na irin wato irin mata irin ta ba to fal ya adil anha to ya karkace daga wato ya bar aurenta wato ya rabu da ita ila gairiha ya koma ya auri watanta minan nisa'i cikin mata fa innahunna kathiratun domin matan nan suna da yawa kar ya ga saboda wani zai ga to ai tuwo na mai na dama a gidansa take shi ya reneta a gidan a hannunsa ta girma shi yasa ta a makaranta shi ya mata komai shi ya mata komai da haka wajen auren ya ki bata haƙƙin da yake kamata ya bata nata to idan mutum yana jin tsoron ba zai iya yin adalci wajen mareniyar da ya rena take karkashin kulawarsa yake so ya aura ba zai yi adalci ba Allah ta'ala ya ce to ya batta ya je ya auri wata cikin sauran mata ga mata nan da yawa wa lam yudayyiqi Allahu alai Allah ta'ala bai kuntata masa ba fa halalahu sai Allah ya halatta masa min thintaini daga mata biyu ila 40 zuwa 4 fa in khafa Allah ya adila bainahun idan ya ji tsoron ba zai iya adalci ba tsakanin su fa yajibu alaihi al-iqtisaru to wajibi ne akan sai ya takaitu ala wahidatin akan guda daya aw ma malakat yaminuhu ko kuma abinda hannunsa ya mallaka min al-ima'i na bayi ku yangi وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبه الظلم بين الزوجات منزان الله صلى الله عليه وسلم يا تصاوتر يا جا كونه game da akiba wato karshen zalunci tsakanin matai shine magabba ai akibata ko akhirar zulm Allah madaukakin sarki annabi صلى الله عليه وسلم ya ja kunne game da karshen zalunci tsakanin mata mutun ya tabbata azzalimi ne tsakanin matansa to akwai barazanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mazaje akan haka fa qala yace man kana lahum ra'atani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da mata biyu fa mala ila ihdahuma sai ya karkata gabaki ɗayansa zuwa ga ɗaya daga cikin su ja a yawmal qiyamati zai zo ranar alqiyama wa shiqquhu ma'ilun bangaransa ɗaya a karkace wato zai zo da shanyayyen barin jiki ranar tashin alqiyama wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyu hadisi na 347 da kuma hadisi na 471.
Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 2233, Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 7 shafi na 63, Imam Tirmidhi hadisi na 1141, Ibn Majah hadisi na 1969, sannan wasahu ghairu wahid min ahli al-ilm, wato malamai da dama sun inganta wannan hadisin, wanda yake da mace fiye da daya sai ya karkata kan dayar ya watsar da daya, babu wani haƙƙi cikin haƙoƙinta da yake bata, ciyarwa babu, tufatarwa babu, kula da lafiya babu, matsuguni babu, mai kyau rayuwar aure babu, gaba ɗaya ya tattare ya koma ɗaya bangaren, to ya jawo kansa bala'i dan ranar tashin alkiyama. In aka ga mutum yana jan kafa bangaren jikinsa ya shanye, to yana daga cikin wanda ya tara mata fiye da ɗaya, kuma ya kasa yin adalci tsakaninsu, ya dinga zalunci tsakaninsu. Wa amma qawluhu la tajuzu imamatuhu wa la shahadatuhu fa huwa mabniyun ala anna al imamata wa shahadata la tasihhu min al fasik. Amma maganar da imam ainihin wato Abul Hasan Ash-Shadhili yayi cewa la tajuzu imamatuhu, duk mutumin da baya adalci tsakanin matansa to baya halatta yayi limanci a bishi, limancin sa baya halatta. Wala shahadatuhu, baya halatta karɓar shaidarsa dan mutumin kawai ne, ba cikakken mutum bane. Fa huwa mabaniyun, wannan hukunci an gina shi ne ala annal imamata, akan cewa shi limanci wa shahadata da bada shaida la tasihu min al fasiki, ba sa inganta daga fasiki. Idan mutum fasiki ne bai kamata a bi shi liman, bai kamata a bi shi sallah ba. Idan mutum fasiki ne bai kamata a karɓi shaidarsa ba. Wa imamatul fasik, amma game da limancin fasiki, warada fiha ahadithun, akwai hadisai da dama da suka zo akan wato da suke hani akan limancin fasiki, kulluha da'ifa, sai dai dukkan hadisan masu rauni ne, gayata da'afi karshen rauni ma, kama qala al-hafiz ibn hajar, kaman yanda al-hafiz ibn hajar rahimahullah ya fada, qala shaukani, malam Shaukani rahimahullah yake cewa walakinahu qad thabata ijma'u ahli al-asr al-awwal, sai dai ijma'in wato al-asr al-awwal zamanin farko min as-sahabati, daga sahabbai ya tabbata, wa man ba'dahum da wadanda wa man ma'ahum da wadanda ke tare da su min at-tabi'in, daga tabi'ai, ijma'an fi'liyan, ijma'i a aikace an samu sahabbai zamanin su ba sa bin fasiki sallah. Wala yab'udu an yakuna qawliyan ala salati, ko kuma a'a wa qad walakinahu qad thabata ijma'u ahli al-asr al-awwal, sai dai ijma'i ya kullu, ko ijma'i ya tabbata daga zamani na farko daga cikin sahabbai da waɗanda ke tare da su min at-tabi'in, daga tabi'ai, ijma'an fi'liyan, ijma'i a aikace, wala yab'udu, ba zai ma yi nisa ba, an yaqula qawliyan, ya zama ijma'i qawli, ala salati, akan halaccin yin sallah, khalfal ja'irina, a bayan ja'irai, li'anna al-umara, saboda shugabanni, fitilkal a'asar, a waɗancan zamanin nukan kanu a immatas salawatil khams, ga su mutum shine shugaba ko shine sarki, kuma shine limamin salloli guda biyar, za ka ga shine sarki kuma shine yake jan mutane sallar asuba, azhar, al'asr, magriba, isha. Fa kana an-nasu la ya'ummuhum illa umara'ahum, a wancan zamanin sai zama mutane babu masu jagorantar su a sallah sai shugabannin su, fi kulli baldatin fiha amirun, a cikin dukkan garin da akwai sarki, to sarki shine limamin gari. Wa kanat ad-dawlatu idzaka, kuma daula a wannan lokacin, libani umayya, daula ce ta banu umayya, wa haluhum wa halu umara'ihim la yakhfa, halin banu umayya da kuma halin shugabannin banu umayya, wannan halin ba koyayye bane ga mai karatu, ko ma can kasa. Nailul Awtar, mujalladi na 5 shafi na 275. Wa qawluhu, fadin malan da yake cewa fi umara'i bani umayya, game da shuwagabannin banu umayya, yandabiku ala ba'dihim, wannan magana tana gaskatuwa ne akan wasu daga cikinsu, wa laysa kullahum, ba dukkaninsu ba, wa ma zala fil umara'i salihu wa talihu, samun shugaba na kwarai da shugaba wanda ba na kirki ba, wannan game da shugabanci ana samun haka fi kulli zamanin, a kowane zamani, wa makanin, da kuma kowane guri, wallahul musta'an, Allah ya taimake mu.
da haka su kansu da aka ce Umara ubanu Umayya ba dukkan su ba akwai na kirki a cikin su akwai kuma waɗanda suke ba na kirki ba kamar yanda kowane zamani ana samun shugabanni na kirki da na banza to haka a kowane guri ana samun shugabanni na kirki da na banza to su ma haka na fata an gane to sai mu tashi wa amma shahadatuhu fal aslu fiha qaulullahi ta'ala insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك